بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سادة، وأنا مثلا شيء متارين البركة، مثلا شيء أبو بكر الصديق لكي أنا بكر عريش من قريب الله فيها ببنبر برن جهة النصرة، وأنا نمتشي نجومة من البركة يو شرين دبيو شرين دا أياكو قوات رمضان شكرا ندبو تايد تبيه دو دا أربعين دا إفو بان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم wanda ya daidai da 22 ga watan hudu shekara na 2022 a wannan majalisi namu da muke tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata mai albarka, kuma muna cikin tafsirin suratu ali imran. Wannan shine majalisin mu na 11 a tafsirin wannan sura, yadda muka tsaya a tafsirin aya ta 7. Mun fara tafsirin ta, yau za mu ci gaba da daga inda muka tsaya, da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Yau majalisin mu na 12 a karatun wannan sura.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
نعم. اللهم ادعوك من سركي نشوى هو الذي أنزل عليك الكتاب. Allah madaukakin sarki shine wanda ya saukar maka da littafi, minhu ayatun muhkamat, a cikin sa akwai ayoyi wadanda suke muhkamai, hunna ummul kitab, sune tubali asali matattaral littafi wa ukhra mutashabihat kuma akwai wadansu wadanda suke mutashabihai fa amma alladhina fi qulubihim zaygun amma wadanda azkatan su akwai karkata fayattabi'una ma tashabaha min sai su danga bin abin da yake mutashabihi din ne a cikin sa ibtigha'al fitnati domin neman fitina wa ibtigha'a ta'wilihi da kuma neman sanin hakikanin sa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah alhali babu wanda ke iya sanin ta'wilin sa sai Allah madaukakin sarki war rasikhuna fil ilm su kuma wadanda suka yi zurfi a cikin ilimi yaquluna amanna bihi suna cewa ne mun yi imani da shi kullum min inda rabbina dukka da mutashabih din da muhkam din daga wajen Allah ne mahaliccin mu wama yadhakkaru illa ulul albab babu masu daukan wa'azi su gargadu daga barin hanyar kautatattu illa ulul albab sai waɗanda suke masu zurfin hankali jiya mun faɗi cewa al-muhkam da al-mutashabih a al-Qur'ani mai girma a iri biyu ne akwai abinda malamai suke kira al-ihkam al-am wato gamammen ihkam shi ne cewa al-Qur'ani ya kai makura wajen gwaninta wajen duk abin da ya kunsa to babu kamarsa sannan al-ihkam na biyu wanda shine adda ayan nan take magana akai shine cewa a cikin sa akwai ayoyi waɗanda suke akili ba sa daukan sama da ma'ana guda daya sannan mutashabih din ma muka shi iri biyu ne wannan na farko shine kasancewar al-Qur'ani sashinta yana kama da sashi ta yadda wani sashi baya rushe wani sashi baya cin karo da wani sashi shi ma wannan ana kiransa al-tashabuh al-am to sannan muka ce kuma a nan wajen mutashabih yana daukan ma'ana biyu at-tashabuh al-kulli da at-tashabuh an-nisbi at-tashabuh al-kulli shine rashin fahimtar abun gabaɗe kan da babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki shine wanda muka ce in aka fassara tawili da fassaran da waɗansu cikin magabata suke yi cewa sanin haƙiƙanin gaibu da Allah ya ambata a Al-Qur'ani wannan babu wanda ya sani sai Allah sai zanto mutashabi anan yana nufin al-mutashabihul kulli ko kuma ya zanto yana nufin al-mutashabihul nisbi mutashabihul nisbi shine abin da yake koya ma waɗansu su kasa gane shi amma waɗansu kuma su gane shi wanda wannan shine muka ce malamin ulumul Qur'an suna kiransa al-mushkil ko muhim al-ikhtilaf wa at-tanaqub kuma shi ma wannan muka ce an gina shi ne a bisa fassara ta'wili da zance na biyu na magabata dangane da ma'anar ta'wili a al-Qur'ani mai girma shine cewa yana nufin tafsiri to tafsirin sa waɗansu sun sani waɗansu ba su sani ba to anan ne muka faɗi abubuwan da yake jawo waɗansu su kasa fahimta al-Qur'ani mai girma mun faɗi abin da ya shafi mutane ɗin sannan muka ce za mu ɗora bayan haka mun kuma faɗi abin da hikimar kawo mutashabih a al-Qur'ani mai girma sannan muka ce za mu ɗora da bayani akan su a karan kansu ayoyi ɗin me yake jawo waɗansu su kasa fahimtar su. Akwai abubuwa ne da yawa wanda malamai suke faɗa a wannan mabhasi guda biyu ɗin, mushkilul Qur'an ko kuma muhimu al-ikhtilaf wat-ta'aruf. Al-Imam As-Suyuti ya yi babi ma wannan a cikin littafinsa al-Itqan, haka gabaninsa al-Imam Az-Zarkashi shi ma ya yi babi a cikin littafinsa al-Burhan fi ulum al-Qur'an. Ibn Taymiyya yana cewa a cikin majmu' al-fatawa, qad yakunu fi al-Qur'an ayatun la ya'lamu ma'naha kathirun min al-ulama fadlan an ghayrihim. Ana iya samun cikin al-Qur'ani waɗansu ayoyi wanda da yawa ma daga cikin malamai ba su san ma'ananta ba, ballantana kuma ga magarin mutane wanda ba su ba. Walaysa dhalika fi ayatin mu'ayyana, wannan ba wata aya ce ayyananniya ba. Bal kad yushkilu ala hadha ma ya'rifuhu hadha, yace a'a wani abun yana iya shige duhu ma wani malami, alhali bai shige duhu ma wani malamin ba. Wadhalika taratan yakunu li gharabati al-lafz, yace wani lokacin yana iya zanto saboda lafazin ne bako a wajen malamin bai san ma'anansa ba. Irin yadda sayyidina Abdullah ibn Abbas yake cewa ma kuntu adri ma fatiru as-samawati wal-ard hatta ja'ani a'rabiyan yahtasimani fi bi'rin fa qala ahaduhuma ana fatartuha, ya'ni ibtada'tu hafraha. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, turjuman al-Qur'an, professor al-Qur'an, yake cewa da ban san ma'anan fatiru ba har sai da waɗansu larabawan ƙauye suka zo suna husuma akan rijiya, sun zo yi musu hukunci. Ana cikin magana sai wanda daga cikinsu ya ce ana fatartuha, ya amfani da wannan mana ni na fara haƙata, sai gane oke ashe fatiru fara ƙirƙiran halitta kenan, saboda haka fatiru samawati wal ardi abinda yake nufi kenan. Wato lafazi yake iya ɓoya wa malami bai san ma'ananta ba, amma bai ɓoya ma wani malamin ba. Wa taratan li ishtibahi al-ma'na bi ghayrihi, yace wani lokacin kuma idan har ma'anan yayi kama da waninsa. Wa taratan li shubhatin fi nafsi al-insan, wani lokacin kuma in mutum yana da shubha a zuciyarsa, tamna'uhu min ma'rifati al-haq, wacce za ta hana shi sanin gaskiya. Wa taratan li 'adami at-tadabbur al-'am, wani lokaci kuma idan لعدم التدبر التام idan bai mayar da hankali yayi cikakken tuntuni wato tunani a cikin ayan ba. Wa taratan li ghayri dhalika min al-asbab, wani lokacin kuma saboda waɗansu sababba wanda ba waɗannan ba. To anan ga jumlan kamar guda biyar daga cikin abinda malamai suke yawan ambata yake jawo iskali. Lura da asar da muka ambata na Abdullahi ibn Abbas, je ce wani ya zo ya tambaye shi ya ce akwai abubuwa da suke shige masa duhu al-Qur'an. Yanayi na farko shi ne ya zanto ana magana ne akan abu guda, amma za a faɗe shi a yanayin shi daban-daban, abu ne yake da marhaloli daban-daban. To anan sai a faɗi wata marhala, a wata aya a faɗi wata marhala, a wata aya a faɗi wata marhala. So in ba mutum ya yi tunani ko ya nemi masana ba, sai ga abin ya shige masa duhu. Wannan shine kamar abin da ya shafi marhalan halittan ɗan adam, cewa Allah ya halicci Adamu min turab, a wani wajen ya ce min hama'in masnun, daga abin nan laka mai wari, a wani lokacin ya ce min tinin lazim, laka wanda yake mai abin nan mai kamin juna, a wani wajen ya ce min salsalin kalfakhar, shi ne bushashen laka kamar abin da ake bugawa, kamar abin da ake yin abin nan randa da ake yi da shi. Ya ce waɗannan kaga lafazan ne sun bambanta, amma ma'anan yana nufin an fahara halarce shi daga wannan yanayin ne, sannan ya tafi wannan yanayin, sannan ya tafi wannan yanayin, sannan ya tafi wannan yanayin ɗin. Sannan gaba ɗayan su waɗannan da abin da aka faɗa duk suna komawa ne zuwa ga turɓaya, saboda haka daga turɓayan da aka fara halitta sannan aka gama aka ci gaba da cancan zainayin turbaya din har ya zanto mutum to wannan daga cikin abin da yake jawo iskale din in an gane haka to sai zanto an gusar da iskale din abu na biyu sabani na wuri da kuma yanayi shi ma wannan asarin Abdullahi ibn Abbas muka gane wannan cewa fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalun kuma wa akbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun inda ba za su iya tambayan juna ba ba za su gane juna ba a wani yanayi ne ta farko lokacin da aka yi busa na farko da kowa zai mutu inda kuma za su iya gane juna har su yi tambaya har mutum ya gaba hajjinsa ya gudun sa har mai ne da sauransu wannan shi a wani yanayi ne daban saboda haka babu shinkaro a tsakanin ayoyi din hakan abu na uku da yake janyo mutane su kasa gane waɗansu abubuwa ko ayoyi ma'anar waɗansu ayoyin shine idan har Qur'ani yayi amfani da lafazi guda amma batutuwa daban-daban so in mutum bai la'akari da batun ba da context din ba to sai dauka ai anan an ce abu kaza anan kuma an fadi akashin sa alhali context din ya bambanta misalin wannan shine fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida batun auren mace sama da daya kun sa akwai wadanda ba sa gane alqur'ani suke bin irin wadannan mutashabihat din sai su ce ai alqur'ani ya ce ya haramta auren mace sama da daya na aka ce musu mai dalili sai su ce ai Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i wa law harastu ai ba za ku iya adalci tsakanin mata ba ko da kun so to kuma adalci wajibi ne idan ba za ka iya adalci ba don me za ka yi in ka yi haka kenan za ka yi zalunci kuma zalunci menene hukuncin sa haramun saboda ka karin aure haramun ka jin da suka lalata Qur'ani waɗansu kuma su ce ai Allah ya ce sharaɗinsa shi ne adalcin kuma ya ce ba za a yi ba saboda haka ya hana to wannan ayar da take shafa in kiftum Allah ta'dilu fawahidatan da wanda suke cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum adalcin da ake magana a ayar ta farko ba shi ne adalcin da ake magana a ayar ta biyu ba ayar ta farko tana magana ne akan adalci wajen ba su haƙƙoƙinsu na zahiri wanda shari'a ta gindaya na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa waɗannan haƙoƙi na zahiri amma aya ta biyu tana magana ne akan karkatar zuci ba zai yi a ce yadda kake son wannan haka kake son wannan ba a zuciyarka ba za ka iya controlling wannan ba to Allah bai kama ka da wannan to shi ne abinda aya na biyu nan take tabbatarwa don wannan baya cikin abinda mutum zai iya a ce kana da abubuwa guda biyu kuma ya zanto yadda kake son wannan ɗari bisa ɗari haka kake son wannan anan yana da wahala ko tufafi ne kake da shi guda biyu za ka ga fi son wani akan wani ko a ayanka za ka ga akwai wanda ya fi kwanta ma a zuciyarka sama da wani wannan abu ne wanda baka da control a kai abinda kake da control a kai shine wajen yin mu'amalarsu ta yadda ba za ka fifita wani a kan wani da zalunci ba to wancan shi ne abinda Allah yake cewa idan har kun ji tsoron ba za ku iya ba ba za ku iya adalci a abubuwa na zahiri ba ku ba su haƙƙoƙinsu wanda shari'a ta gindaya na zahiri ba to kada ka ƙara mata in ka san ba za ka iya wannan ba amma wannan yana nufin abinda ke zuciya ne da ba ku da control a kai kaga mawdu'in daban-daban ne to in wanda bai sani ba ko yana da cuta a zuciyarsa sai dauka ya hada su sai fitar da wani hukunci wanda ya saba ma al'umman musulmi tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su sai abu na hudu wanda yake jawo irin wannan rashin fahimta ya zanto sabani wajen aiki Allah ya jingina aiki ma jihohi sama da daya to sai ka karanta wani ayar a ce aiki guda ne amma an ce wani ne yake yi a wani wata ayar kuma an ce wani ne yake yi to shi ma dai aikin ne abinsa guda ɗaya amma waɗansu suke fara wani ya ƙarasa to in ka gane wannan ka ga baka cikin rudani amma in baka gane wannan ba sai ka ce to ai an jingina shi ma wannan a can an jingina shi ma wancan an ci karo waye kenan mai yi misalin wannan da Allah ya ce kul yatawaffakum malakul maut ka fada musu cewa wanda ke karbar ranku shine mala'ikan mutuwa a wata ayar kuma Allah ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ke karbar rayayin mutuwanta ko rayuka yayin mutuwansu a wata ayar kuma a suratul an'am Allah ya ce hatta idza jaa ahaduhumul mautu tawaffatuhu rusuluna har idan mutuwa ta zo ma dayan su manzanninmu ɗan saƙonmu su suke karɓar rai kaga anan waye mai karɓar rai wata aya ta jingina ma Allah wata ta jingina ma mala'ikan mutuwa wata ta jingina wa mala'iku masu taimakon mala'ikan mutuwa shine al-Imam Shinkiti a cikin Dab'u Hamil Iftirab yake cewa wannan abun a bayyane yake Allah madaukakin sarki ya jingina abun ke zuwa gare shi saboda mala'ikan mutuwan ba zai iya karbar ran kowa ba sai da izinin sa Allah ne yake tura shi zai karba aiko kuma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala bayware ya rabu da jiki sai da izinin Allah madaukakin sarki to Allah ne yake bayar da izini ma mala'ikan mutuwa shi yasa Allah ya jingina abun makanta a wani saboda wani dalili sannan kuma ya jingina wa mala'ikan mutuwa saboda shi ake bayar wa umarni cewa je kaka karɓaran wani to shi ne mai karɓan umarni ɗin sannan an jingina shi ma mala'iku saboda waɗannan mala'ikun shi mala'ikan mutuwa yana da mataimaka cikin mala'iku waɗanda suke ƙarƙashin jagorancinsa shi yake ce musu ku zo mu je waje kaza za mu ɗauki ran wane idan suka tafi sai ce ku cire su za su fara cirewa har sai in ya zo maƙogoro sannan shi sai ya zare shi mala'ikan mutuwa sai ya zare kun ga kenan Allah alal hakikati shine mai karɓar rai dan shi yake turo a karɓar rai ɗin ko sannan mala'ikan mutuwa shi ma yana karɓa dan shi yake zare shi daga makogoro su ma mala'ikun su ma suna cire ko suna karɓa dan su suke fara zarewa sannan sai su bashi to aiki ne amma ga asalin wanda ya umarni a yi da shi shine Allah wanda aka turo shi ya zo yi shine mala'ikan mutuwa kuma shi ma ɗaya da mataimaka da za su fara abun sannan sai in kuma ya ɗauki ran wajen wa yake kaiwa wajen Allah madaukakin sarki saboda haka in mutum ya gane wannan ba zai ga wani abu ya shige masa duhu ba a cikin alƙur'ani mai girma to abu na gaba shine malamai suna ƙoƙarin fayyace mana waɗansu irin nau'o'in ayoyi ne wanda Allah ya kira su al-muhkamat wato wanda a bayyana suke don haka a nan malamai sukan faɗi zantuttuka da dama wanda kamar yadda Ibn Athiyya yake faɗa misalai suke bugawa ba wai iya abinda suka faɗan shine muhkamat ba ya ma zai yi bayan Allah ya ce hunna ummul kitab wato mafiya yawan alqur'ani din muhkamat ne saboda haka in wani malami ya kawo aya 5 wani ya kawo aya 10 wani ya kawo aya 15 cewa sune muhkamat to yana buga misali ne kawai shi yasa al-Imam Tahir ibn Ashur yana cewa al-muhkamat al-Qur'ani sune duk ayoyi da suke magana akan usulul i'tiqad wato ginshikai na aqida kamar da na faɗa mana jiya imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da imani da ranar lahira da imani da kaddara ko waɗanda za a ga ayinsu Allah yake cewa ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فآتى المال على حبه ذوي القربى قال أن أبوان عند أقيل شكي إن كان ذي الله ربشي كاغاني من شكي نجي بس أبوك أتن واني دوغن شره كافن كاغاني سو كوي سيدي arin bayanai inda ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan ko kuma a dauko daga wadansu ayoyi wanda suka kara fayyace su ayi ma bayani shi haka nan at-tashri' abin da ya shafi hukunce hukunce na cewa ayi abu kaza usulin nas usula ana magana asalin details din wannan ba ko ne abin Qur'ani ya bayar da shi dalla dalla ba amma usul din yanda yake cewa ayi to za ga ya kawo shi a siga wacce take a bayyane kamar cewa ma ayi sallah aqimus salah wannan dole yake da larabci aqimus salah ba ta da wahalan fahimta atuz zakah ba ta da wahalan fahimta haka nan fa idza qultum fa'dilu za ku yi magana ku yi adalci wa bil walidaini ihsana ku shauta da ma iyaye wannan bai da wahalan fahimta wadannan muhkamat ne haka nan al adab ayin da suke magana akan ladubba irin batun kyautata ma iyaye irin tausaya ma halittun Allah madaukakin sarki irin tawalu wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan fa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama alladhina yabituna ila rabbihim sujadan wa qiyama qiyamul layl salla a cikin dare irin waɗannan da al-mawa'iz da ayin da suke magana akan wa'azi wa man yaf'al dhalika yalqa asama والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إذن ودنا آيوي تشكي وأذي أن يتشي مونانا أبو بوا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ودنا آيوي دباسا توكا سمد فهمتا قدادا يتشي ودنا كما sun zanto usulin saboda ma'anonin su a bayyane yake ta yadda suna nuni ne wasu ma'anoni da ba sa daukan wani su in ma har wani ya hararo wata ma'ana wacce ba ta filin ba to ma'ana ce wacce take mai rauni wanda ba a la'akari da ita ana tsari ba ashur sai bayar da misalan waɗansu ayoyi da suka shafi aqida da suka shafi tashri da suka shafi wa'azuz zika irin yadda Allah madaukakin sarki yake cewa laisa kamithlihi shay babu wani abu mai kama da Allah irin su la ilaha illa Allah din sai la ilaha illa Allah irin su qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad haka nan irin fadin Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun Allah ba a tambaye shi dan mai kai kaza wani zai ce bai gane wannan ba ya ce don mai yayi ka baki yayi a shaif bin baz fari za ka tambaye shi wannan don mai yayi malam wani dogo kai yayi ka gajere ba a tambayan Allah a aikinsa mai yasa yayi a'a yuridu Allahu bikum al-yusr Allah yana son sauki a gare ku wannan kana buƙatar wani ƙarin bayani ta fahimci ma'anar wannan lafuzza ɗin haka wallahu la yuhibbu al-fasad shi Allah baya son barna kana buƙatar wani tafsiri barna in ka san barna ai to Allah baya son barna haka nan wa amma man khafa maqama rabbihi wa azikira duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban mahaliccinsa wa nahan nafsa 'anil hawa ya kuma hana rai bin soye-soyen zuciyanta waɗanda ba su dace da shari'a ba fa innal jannata hiya al-ma'wa to aljanna ita ce makomansa ce saboda fitowar filin waɗannan ma'anonin ta yadda mafiya yawan waɗanda ake magana da su masu sauraron alƙur'ani masu fahimtar yaren alƙur'ani suna ganewa shi yasa Allah ya ce su ne ummu al-kitab ma'anonin alƙur'ani gaba ɗaya yana komawa ne zuwa ga waɗannan to don ƙara fayyace waɗannan ɗin shi ne cewa malamai sukan buga wannan su misalai wannan na ce muku at-tahir ibn ashur ya maga wannan misalai to an rawaito daga sahabbai da tabi'ai misalai wanda ba mu bukatar mu ambaci kowanne daga ciki amma gashin misali an rawaito daga Abdullah ibn Abbas yana cewa al-muhkam shi ne ma la takhtalifu fihi ash-shara'i' ayoyin da suke muhkamai su ne ayoyin da shari'o'in annabawa ba ta sabani akai aqida kenan ko kamar tauhidin Allah madaukakin sarki da haramta al-fahsha kuma wannan shine abinda ayoyin nan guda uku na suratul an'am suka kwanta ayoyin da suka kwanci al-wasaya al-ashr inna qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا فلا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ودنا آية قد أوفوا سنق ونشي وسيوي قد أقوما لما لم يسكي شواء دكني شريقوئي سنزول to shine Abdullahi ibn Abbas yake bayar da misalai usul ne na abin da Abdullahi ya faɗa na aqida cewa abauta ta ma Allah shi kadai kar ayi mata shirka sannan hukunce hukunce na mu'amala cewa a kyauta ta ma maiyaye a kyauta ta ma ƴaƴa a kyauta ta ma marayu sannan in za a yi magana ayi magana ta daidai ta adalci kada ana maganan banza ma juna ko zagi ma juna ko abin da yake ma da haka in an zo ci mikayya kada a tauye mudu in an yi alƙawari a cika kuma a daidaita bisa tafarki madaidaici to an rawaito Abdullahi ibn Abbas yake cewa waɗannan ayoyin su ne al-muhtamat hakanan ayoyi can wajen guda goma sha wani abu da ke cikin suratul isra tun daga fadin Allah madaukakin sarki wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā zuwa karshe abin dai kamar yadda na faɗa yana komawa ne zuwa ga ayoyin da suke bayani akan tarakon addini a kowane bangare na rayuwa wanda su ne mu'azzamin ayoyin alqur'ani wanda koda kun ji ana tafsiri an ce malamai sun sabani wajen fassara abu kaza to ba asalin ma'anan bane wasu abubuwa ne dore akai wanda bayan ma'anan ya fito ne ake fito da wannan su mas'aloli sai a ce to an yi sabani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma asalin ma'anan ya riga ya fito fili waɗannan su ne al-muhkamat haka nan an rawaito daga Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Mas'ud cewa al-muhkam kuma shi ne abinda ba a shafe hukuncinsa ba al-mutashabih kuma shi ne wanda aka shafe hukuncinsa sai dai malamai suna cewa wannan magana tana da ɗan nesa saboda mai saboda ai ma'anar mutashabi shine wanda ba a gane ma'anarsa ba amma an-nasikh da al-mansukh duk malamai sun san ma'anarsu ai saboda haka bai dace da wannan ba al-muhim abinda muka faɗa je dai kuma muka maimaita a farkon wannan karatu shine abinda ake nufi da al-muhkam da al-mutashabi a dunkule a nan wurin to Allah madaukakin sarki ya ce منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات من جي المحكم من جي المتشابه سي الله يتي فأما الذين آمنوا فأما الذين في قلوبهم زيغ أنا الله زي كسمتاني زوا جدابيو wajen mu'amalantan waɗannan nau'uka guda biyu na ayoyi ɗin. Sai ya fara da inda yake da hatsari, inda in ba an yi a hankali ba to za a ɓata, shine abin da ya shafi mu tashabihat ɗin, wanda yake kamar kam ai ba wani sabanin kirki da ake a cikin kamar da na faɗa mu. Amma waɗanda suke mutashabihat, wanda zai ɓoya ma wani bai ɓoya ma wani ba, abu da haka wannan a madadin ya sallama shi bai gane bai karɓi fahimtar wancan, sai lura mai ya dace shi da ra'ayinsa, kawai sai ce ai ma'anar kenan, alhali bai gane ba, sai ba ta wata ma'ana ba ita ce ma'anar da Allah madaukakin sarki yake nufi ba, kenan daga nan ya zame. Irin abin da waɗannan nasaran naziran suka zo suka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗanda zukatansu akwai zair, akwai karkata, akwai datti, akwai rauni, raunin imani, asalin azzairu shine almailu karkata. To amma almailun da ake nufi anan shine karkata daga shiriya, kamar yadda Allah ya faɗa a ayar da take bayan wannan, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Sai zanto azzaigh shine akasin alhidaya, to kaucewa daga tafarkin shiriya izuwa bata shine azzaigh. To waɗanda akwai azzaigh a cikin zukatansu, Allah madaukakin sarki ya jingina zaigh din nan izuwa ga zukata, saboda zukata kamar yadda muka sha bayani a yaran alqur'ani sune madrak wajen riskan al'amura. Qur'ani yana amfani da alkalb ma hankali, wato lafiyayyen hankali. Ibn Usaymin yake cewa Qur'ani yana amfani da alkalb, yawanci za ka ga ya kore amfani da zuciya ga waɗanda suke kafirai, cewa suna da zukata amma ba sa hankalta da zukatansu. Sai shi to hankali iri biyu ne, akwai hankali na gane abu, sannan akwai hankali na tabbata ko bambance tsakanin daidai da wanda ba daidai ba, da kuma tafiya akan daidai din. To wannan malaman musulunci suna saɓani, suna cewa wai ina hankali yake, shin yana ƙwaƙwalwa ne ko yana kirji? Shine sai yake cewa ba abu ne na saɓani ba, hankalin ne iri biyu. Hankali na gane abu shine wanda yake ƙwaƙwalwa, amma hankali na raba tsakanin ƙarya da gaskiya, da daidai da kuskure, da hana kai yin mummuna, da tilasta wa kai bin kyakkyawa, wannan shine hankalin da ke cikin zukata. Shi yasa shine da dama Al-Qur'ani yake amfani da shi, shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al-jasadu kulluhu. Kai ka san ai ba tsokan nama ake nufi ba, cewa a cikin jiki akwai wata gaba, idan ta gyaru to jiki gaba dai ya gyaru. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu. Bayan nufin wannan tsokan da muke kira hat ko zuciya bane, yana nufin hankali ne. Haka nan Allah madaukakin sarki yana cewa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ba maganansu ne suke makanta ba, waɗanda suke ƙin bin ayoyin Allah, walakin ta'mal qulub, a hankulansu ne suke makancewa, wani hankalin wanda ke cikin zuciya, allati fi sudur. Saboda haka in an ce hankali yana zuciya, to ana nufin wannan hankali wanda ya daidaitu da shari'a kenan. Idan kuma aka ce hankali yana ƙwaƙwalwa, to ana nufin hankalin kowa kenan da yake iya gane abu da shi, wanda wannan shine so da dama ake bambance tsakanin mai wayo da mara wayo da shi ake bambance tsakanin wanda ake ce masa intelligent ko ba haka ba wannan shine abin da shi Sheikh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen yake faɗa to matattarin shari'a da bata din shine hankalin nan da Allah yake cewa yana cikin kiraza wanda shi ke kiran sa qulub ko kal to shi ake nufi anan wanda shi yake bayar da control magangan jiki yayi ko ya bari wannan shi yasa Allah ya jingina abin zuwa ga wannan hankali din cewa waɗanda a cikin kwakwalansu a cikin zukatansu man ce zukatansu din muna nufin kwakwala amma kwakwala na hankali irin wannan da muke faɗa waɗanda a cikin kwakwalwansu akwai tawaya instead of su karɓi shari'a din sai suka ƙi karɓan shari'a ko shari'ar ta zo musu amma suka yi watsi da ita da ganga to ga yadda suke mu'amala da waɗannan ayoyi din ba ruwansu da muhkamat aje rufe idansu suke yi ba sa kallon muhkamat su fayattabi'una ma tashaba suna bin abin da ya shishige duhu ne wanda ba kowa yake iya fahimta ba to anan su suke kankasarsu anan suke kashe daransu su ga yaya za su yi su juya domin ya ɗauki wata ma'ana wacce ta dace da wani san zuciyarsu ko wacce ta dace da wani aqidarsu shi yasa malamai suke cewa duk ƙungiyar da ta karkata daga tsarin sunna to ayoyin da take kafa hujja da shi kenan dangane da aqidarta ayoyin da suna iya ɗaukan ma'anoni da dama ba su fito fili ba ba za su je su ɗauki ayoyi waɗanda suke a fili ba don ba za su mara musu baya ba don kowa zai gane cewa ai abinda suke faɗa daban abinda ayar ke faɗa daban to sai su yi wannan ɗin shine Allah ya ce fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu me manufansu abu biyu ne na farko ibtigha alfitna neman fitina fitina na zuwa da sama da ma'ana guda a littafin Allah madaukakin sarki daga cikin ma'anonin fitina din shine kafarta musulmi wato fitar da shi daga addininsa wannan sai zanto mutanen da ake nufi da su anan su ne waɗanda ba musulmi ba da suke jawo irin ayoyi waɗanda suke da rikitarwa ga waɗansu mutane sai su ce ai wannan yana mara ma addininsu baya in ka yarda da Qur'anin to sai ka zo kai ma ka yarda da addininsu kamar da kwanaki na ga wani ruɗaɗɗe an sa shi ko ɗan Indiya ne ko ɗan Pakistan cewa wai shi da malami ne limami ne a masallaci amma Qur'ani ne ya shigar da shi zuwa Kiristanci saboda bin irin waɗannan ayoyin da yake kawo ruhullah kalimatullah nahnu kaza inna nahnu nazzalna Allah yana amfani da wai sirar jam'i shikenan yace wannan shine ya wayar da shi Kirista manufasta ya jawo musulmi su karkata to dan neman fitina ma musulmi kuma wannan shine abinda nasaran najran suke yi haka nan shine abinda mulhidai ma suke yi misalan azzaik na mulhidai shine abinda karamita suke yi mun tabba ku labarin karamita nan waɗansu ƙungiya ne na albatiniya the batinites su ayansu ma ai duka qur'ani ma mutashabih duk qur'ani bayan ma'anarsa da kake ji na zahiri wanda muke zuwa mai tafsirin nan to yana da wani ma'ana kuma boye wanda babu wanda ya sani su da malaman su to wanda ka duk kuma wannan ma'anar na badinin shine gaskiyar ma'ana shine abin da su suke bi to wanda ka maganiyar su suke yi ba addinin musulunci suke ba. Akwai lokacin da suka zo ma da yaki suka kori al-Hazai, suka kakkashi al-Hazai har suka sace al-Hajar al-Aswad, suka kai shi garin su wajen al-Ahsa. To da gaske a wannan lokacin akwai wani al-Jannabi wanda shine shugaban al-Qaramita a lokacin a Makka, suna kashe al-Hazai har an yi ɗan shekara ɗaya ko biyu, shekaru ba kai ba a zuwa aikin haji, saboda duk wanda ya zo zai tafi aikin haji za su tare shi su kashe shi. Waɗannan Qaramita ɗin shugabansu na garin Makka shine yake cewa ba Muhammadu yana ce muku Muhammadu ɗan Makka, kuma wai ka ji mutumin da zai gaya annabi haka kuma shi musulmi ne, wai ba Muhammadu ɗan Makka yana ce muku wa man dakhalahu kana aminan ba, cewa duk wanda ya shiga garin Makka ya samu aminci ba? Sai ce to ina aminci anan, gashi muna kakkashe ku a garin Makka, kaji? To shine anan malamai suka bashi amsa, suka ce wannan labari ne, umarni ne da ya zo a surar labari, kuma haka yana da yawa a Al-Qur'ani, wal mutallaqatu yatarabbasna fi anfusihinna thalathata quru, wanda aka sake su suna zama, yana bayar da labari ne ko yana umarni ne? Yana umarni su zauna wata uku, su yi jini uku. Wal mutallaqatu wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain, yana bayar da labari ne ko yana bayar da umarni ne? Uslubi ne na Al-Qur'ani, kuma malamai suna faɗan hikimar wannan. Duk da muka yi tafsirin waɗannan ayoyin, mun faɗi abubuwan da malamai suka faɗa dangane da wannan. To kaga bin mutashabi ɗin kenan, shine yake ce musu da na kai imani da annabi Muhammad ɗin da baka kashe mutane a inda Allah ya ce ku amintar da mutane ba. Wannan misalin masu son fitina, wato fitar da musulmi daga addininsu kenan, ko kuma masu son fitina ya zanto masu son rudu, shigar da rudu cikin addini, ta yadda za a rarraba addini a kasa gane wanne ne gaskiya, kowa ya zanto ya yi riko da nashi. Wannan masu irin wannan minimum fitina ɗin su ne malamai suke tanzil ɗinsu a ƙungiyoyin 'yan bid'a, musamman khawarij, musamman al-khawarij, waɗanda ba za su tsaya su zurfafa fahimta a ayoyi ba, ayoyin da ma akwai fassaransu a Al-Qur'ani, sai su ɗauki guda ɗaya kawai su bar wancan. Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, duk wanda bai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba, to waɗannan kawai kafirai ne. Saboda haka duk wani wanda ya kuskure wani hukunci na Allah bai bi ba, to kawai ajansu ya zanto kafiri, kuma kafirci ɗin mai fitarwa daga milla. In ko ya zanto kafiri, to hukuncinsa shi ne a kashe shi, ko waye shi, ko mabiyi ne, ko shugaba, ko wani irin hukunci ne kuma ya bari wanda bai yi ba. Da wannan ba shi ne abinda abin yake nufi ba. Malamai suna cewa kufrin dona kufur, sai mutum ya yi abin ne bisa aƙida, ba wai bisa gajiyawa ba, ko ya yi amma ya san ba daidai ba ne, ya yarda ya yi kuskure bai kafarta, amma ya yi yana ganin cewa eh hakan shi ne ya dace, hukuncin Allah ba daidai ba ne, don haka ya ƙirƙiro nashi. Wannan shi ne kafiri bil ijma'a. Dalilai kuma da suke tabbatar da hakan suna da yawa sosai. Mutane da yawa sun zo sun yi kuskure ba su yi hukuncin Allah ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, ya gyara musu bai kashe su ba, bai ce musu son kafarta ba. To ba khawarij kadai ba, duka 'yan bid'o'i, to irin abin da suke kenan, fitinar da suke nema kenan. Kamar rafida, mutanen shi'a su ma suna da aqidar cewa Qur'ani yana da zahiri yana da batini, kuma batinin nasu ba wanda ya sani sai limamansu da malamansu, saboda haka za su ba ku fassara na zahiri yadda muke yi, sannan kuma a tsakanin su suna da wata fassara daban wanda babu wani dalili akai daga Qur'ani ko Sunna. Dan zuciyarsu ne kawai su fitini mutane da shi ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilihi, ko kuma dan neman sanin tawilinsa. Wanda tawili ana murga mun faɗi cewa ma'anarsa ɗayan biyu ne, amma abinda babu wanda ya sani sai Allah. To kaga bai halatta ka je kana bin abinda babu wanda ya sani sai Allah. Wannan sune abubuwa, haƙiƙanin abubuwa na gaibi. Hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu. Wannan yawma ya'ti ta'wiluhu yana nufin abinda zai faru a tashin alƙiyama. Babu wanda ya san haƙiƙaninsa a nan gidan duniya. Idan ta'wili yana nufin wannan ma'anan ne, kun ga munin aikin nasu ya mafi yawa, tun da gaibi ne suke son su zo suna faɗa. A kwanan nan naji wani mashiriricin saurayi yana magana kan ko istikhara ne, yake cewa su ba ma wai a duniya ba, har wanda ke lahira za su yi ma istikhara su gaya maka a ina yake, yana wuta ko yana aljanna. Ka ji rashin kunya, ka ji fandara da fitsara, kuma mai ka dogara da shi, kawai sai ya wofantar da mabiyansa kawai ya ce suna da hadisai da dama da suke tabbatar da wannan, ko bai kawo ko ɗaya ba. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitna wa ibtigha'a ta'wili, dan su ji kamar suna da mutane, su ji suna da wani girma, su ce sun san abin da ba wanda ya sani shi. Alhali ƙarya suke irin waɗannan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, babu wanda ya san ta'wilin al'amuran gaibi sai Allah madaukakin sarki. Akwai mutumin da anan garin wata rana muna magana shi, yake cewa da ni magana ne akan siffofin Allah, shin suna shiga cikin al-mutashabih ko ba sa shiga cikin al-mutashabih. Sai nace masa mu aqidar mu ita ce aqidar magabatan salaf, cewa ma'anonin waɗannan kalmomi da Allah ya ambata a larabci sanannu ne, amma haƙiƙanin yaya abin yake shine babu wanda ya sani sai Allah. Sai dare ya ce ban baitullahi, saboda baka shiga harkan mu ta sufanci ba ne, saboda da ka shiga za ka iya gane cewa istiwa'in ma ta yaya Allah ya yi. Mu mun san haka, na cewa ya sanar da ya ce ai ba za ka gane ba sai ka shiga. Na ce annabi ya shiga? Ya ce ya kana irin wannan magana kuma? Ana wannan magana ai tsakanin mu ne mabiya annabi ba annabi. Na ce to ai ina annabin nake. Ya ce masa malam wane, ni na san haka da muke tare da kai, na fi ka sanin Al-Qur'ani, na fi ka sanin Larabci, ko magana da Larabci ba ka iya mai kyau ba. A lokacin ma na gama secondary school ne. Na ce amma ka zo ka ce mun wai akwai wani abu wanda kai ka gane ne ban gane ba, saboda kana da wani sukulle ƙarya kake. To ƙarya ne, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Mutum ya ce wai ya san yadda siffa Allah take, wannan makareci ne, wannan makareci ne. Su ne wanda hadisi ya inganta a Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha, idan kin ga waɗanda suke bin abin da ya shige duhu a ciki, فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تو إيرن وادانن ني الله يا امبشي سو كو غوجي سو إيرن وادانن ني واني متوم انا كيرانسا صبير كو صبير ده يزو دغا سان كو كاسان يمن ني يزو غارين مدينه لوكاشن سيدنا عمر ابن الخطاب شي ابن ده يكي تنبايا كينان إيرن وادانن آيوي ودا زرفتا magana a kansu na iya rikita aqidar musulmi. Shi abinda yazo yana tambaya kenan, mene ne ma'anan yaya Allah yayi istiwa'i, yaya yanayin an ce hannu Allah yana da hannuwa yaya yake. Da Sayyidina Umar ya ji labarin sa, sai sa aka kamo shi, yasa kullum azanish ya mashi haka nan sai 'yan kwanaki, kullum da safe zai a kawo shi azanish, sannan ya tuba ya ce kai haƙuri ya amiral mu'minin, na daina jin waɗannan abubuwan da nake ji a ƙwaƙwalwa na suke sani irin wannan tambayoyin. sannan sai na ware shi a fitar da shi a kai shi garin sannan ya rubuta leta ma sarkin garin ma gwamnan garin yace masa to a hana mutane zama tare da wannan saboda dan bid'a ne yana shiga cikin abinda babu wanda ya sani sai Allah yana son ya fitar da mutane cikin addini to wannan shine ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wil mun faɗi misalin da mulhide suke malamai suna faɗan misalai da dama wanda ma mushrikai suke yi duk abin da irin wannan ne haka nan munafikai su ma suna yin irin wannan akwai kissan al-asi ibn wa'il wanda zai samu khabbab ibn al-arat cikin musulmi ko khabbab yazo ya bashi wani bashi na kwadago da ya mata sai ya ce masa a ba za a tayar da ni bayan mutuwa ba mana ba kuna ce za a tayar da mutane bayan mutuwa ba to kamar idan na dawo in na mutu na dawo to sai in biya ka wato dan ya nuna cewa ai kenan dawon kamar a duniya ne za a yi to bari ya gaya mutane cewa ai ga mutane da yawa sun mutu har yanzu ba su dawo ba shi yasa suke ce fatu bi abaina in kuntum sadiqin ku dawo ku kawo mana iyayenmu ai tayaron ba a wannan duniyar bane a wata duniyar ce daban kuma wasu baddalar ardu ghayra al-ardi was-samawat shi ma jefa shubha ne ta hanyar amfani da musulunci ko ayoyin alqur'ani domin kawar da musulmi daga addininsu haka nan munafikai su ma suna irin wannan wato ainihin tawili to duk waɗanda suke bibiyan abinda yake boye ne domin fitina ko su sa abinda babu wanda ya san shi sai Allah mun ce wannan a tawilin cewa tawil anan yana nufin mastasara Allah bi ilmihi idan ko mun dauke shi da ma'anan tafsiri to ma'anar ta shine suna bibiyan ayoyin da basu fahimta ba domin su fahimce shi ba ta hanyar da ta dace su bi su fahimta ba hanyar da ta dace su bi shine su bi malamai kaga wancan mutumin da muka ce muku ya ce abubuwa suna shiga masa duhu ai ya zo ya samu Abdullahi ibn Abbas ya bi hanyar da zai gane bai tsaya shi a karan kansa ya yi tunani ya ce a to wannan yana rubin kaza wannan yana kaza ba ya je ya samu wanda annabi ya masa addu'a Allahumma allimhu alkitab Allahumma faqihu fi ddin wa'allimhu at-ta'wil wanda annabi ya masa addu'a Allah ya bashi at-ta'wil shine fassara al-Qur'ani shi yasa yazo a riwaya ingantacciya Abdullahi ibn Abbas yana cewa shi yana daga cikin waɗanda sun san tawilin ayoyin da Allah ya ce warasikhuna fi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilm in muka yi waqafi ana yace shi yana cikin waɗanda suka san wannan tawili din ma'ana da ma'anan tafsiri din to mutum ya je ya dauki alqur'ani yana fassara abinda ilimin sa bai kai ba to shi ma yana daga cikin masu bin mutashabihat kuma yana daga cikin karkatattu wannan shi yasa muke jin tsoro na wannan zahirar da ta fita a kasar mu wanda babu linzami ta yanda da Ramadan ya zo duk wanda ya yi haya musulun ko yana da digiri ko yana da masters ko yana da PhD a wani abu da yake da gama da ko larabci ko islamic studies wa mai wa'azi ne a wata kungiya to zai bude majalisi ya fara tafsirin alqur'ani mai girma akwai hadari da yawa a cikin wannan din kuma abin bakin ciki so da dama zaka ga ire-iren waɗannan tunda waɗansu ne ke ɗaukar nauyinsu zaka ga ana saka karatuttukan su nan ana yaɗa a gidan rediyo da gidan talabijin da social media waɗansu ƙur'anin ma ba su iya karanta shi ba waɗansu haka suke buganan su bugatar waɗansu in sun ɗauka su ci gaba da tatsuniyoyi da bayar da labarai na ƙanzon ƙuraye da yin ƙarya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to duk waɗannan muna jin tsoron su shiga cikin waɗannan da Allah ya ce alladhina fi qulubihim zayg yasa magabata da dama tana jin tsoron kutsai cikin alqur'ani mai girma duk da cewa tana da ilimi amma ba ta yarda su fassara alqur'ani mai girma akwai al-imam al-asmu'i babban malami ne a harshen larabci ya je ya zauna a ƙasa ƙauyukan larabawa don ya koyi harshe duk kalmar da aka tambaye shi zaka ga ya san wannan kalmar ga ma'anarta kuma ga larabawan da suke amfani da ita amma in aka masa tambaya akan kalma da take cikin alqur'ani sai ya shiru sai ku je ku tambayi malaman tafsiri amma yanzu mu kowa ya zanto malaman tafsiri idan ramadan ta shigo ana wuce ramadan kuma shikenan alaƙar da alqur'ani kuma sai dai ya karanta in ma har mai karatun ne kenan sai wani ramadan ne kuma za a je a bude abinda so wannan yana da matukar hadari dole mu kula sosai har waɗansu kuma suka ɗauka cewa burgewa ne ma in za su zo su yi tafsiri ɗan su zo su zauna daga su sai alqur'ani su yi ta faɗan komai da komai a ƙarƙashin kowace aya kuma biyansu suna ganin burgewa ne ka zo da alqur'ani kawai ka zauna kawai kana ta shiga kai nan kai can ko ka haddace alqur'ani yadda za ka yi hada wannan wata ayar da wata ba duk hada aya da wata aya shi yake nuna daidai a tafsirin alqur'ani mai girma ba akwai da yawa daga cikin azza'ihun waɗanda suke yin wannan dukkan ne an bid'a da muke muku magana akan su suna da tafsirai kuma suna hada aya da aya rafida'in shi'a suna da shi khawarij suna da shi mu'tazilawa suna da shi batiliya suna da shi mulhidai zindiƙai shawan a cikin yan shi'an ko a cikin sufaye suna da irin wannan saboda ba burgewa ba ne wai a ce mutum yana tafsiri da ka ba wai na ce kuskure ne mutum ya yi ba in ya haddace abin da zai faɗa ya zo ya yi da ka ɗin ba amma ya zanto ya kore abin da yake son ya faɗa lokaci bai yi ba sai ya cika muku da surutai ko ya cika muku da zage-zagen abokanan hamayyarsa ƴan ƙungiyar da ba tashi ba ko ya ci gaba da raddin abin da bai da alaƙa da ayoyin da ya karanta ko ba a buƙatarsa wannan shi ne abin da muke jin tsoro kuma abin baƙin ciki kullum abin yana ƙara yaɗuwa ya dace manyan malamai da shugabannin ƙungiyoyin addini su yi wa abin linzami ba kowa ba ne don ya iya wa'azi za a tura shi a ce ya je yi tafsirin alqur'ani yanzu dai sakamakon faɗakarwa da malamai da yawa suke yi mun ga ƙungiyoyi da dama sun fara shirya daura irin short course haka nan ma masu wa'azinsu idan lokacin ramadan ya kusa ma shi ma ana musu gargaɗi ne na abubuwan da bai dace su tsoma kai a ciki ba amma ba koyar da su ake tafsiri ɗin ba ana fatan nan gaba dai za a samu yanayi da za a kai ga wannan ɗin Allah madaukakin sarki ya kare mana imaninmu ya tabbatar da mu bisa kan gaskiya ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata sannan kwanaki mun yi bayanin cewa mukan ɗau nauyin marayu a wannan masallaci mu ba su tufafi mu ba su abin shi a farkon ramadan da kuma ƙarshen ramadan to an yi na farko ɗin yan saura na ƙarshe kwanaki mun nemi a taimaka fi sabilillah yau ma muna neman a taimaka da wani abu fi sabilillah in ma a taimaka da kuɗi in ma abinci in ma tufafi ɗin na ƙananan yara waɗanda ba su balaga ba waɗannan daman su ne marayu sai a kawo ana iya samun malam bala mai kiran sallah a wannan masallaci a bashi ana iya samu wani a bani ana iya bashi limamin masallacin na yanzu malam sufyanu ko na ibinsa malam ibrahim a ramadan an kawo wannan dai ba za a rasa wanda zai karɓa ba muna son kuma ya zanto mun kammala wannan kafin ranar jajibiri don ya zanto a wannan ranar an raba musu abin da ya sawwaka to lallai mu dage mu taimaka wa marayu musamman a irin waɗannan kwanaki goma na ƙarshe da muke ciki na watan ramadan su ne kwanaki da suka fi falala su ne kwanaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi bayar da himma ya fi kokari a cikinsu sama da yadda yake yi a sauran kwanaki ɗin wajen neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah mana jagora Allah ya dakatar da mu اللهم آمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.